Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Niger da gidajen radio amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma FM Dalol, ko kuma a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ba sauraron mu, assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata 22 ga watan Nuwamba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskara mu ga kanin labaran.
A cikin tsanaki da takatsantsan, kasar Kamaru ta bude iyakar ta da Najeriya, inda ta fara gudanar da kasuwanci shekaru uku bayan da ta rufe iyakar sakamakon rikicin ƴan Boko Haram. Shugaban Amurka mai jiran gado ya ce ranar farko da zai fara aiki cikin abin da zai yi har da fidda sanarwa a hukumance cewa Amurka ta janye daga yarjejeniyar cinikayya da ake kira Trans-Pacific. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bada rahoton cewa ana ci gaba da samun ƙarin ƴan gudun hijira a Iraki sakamakon farmakin da soja ke kaiwa don kwato birnin Mosul.
To kanun labaran kenan. Shin waye gaskiya ce cewa hukumar jami'an ciki ta Najeriya ta ce ƴan Boko Haram sun kutsa wasu sassan Najeriya don yin illa?
Malam Ibrahim, wannan labari duk binciken da na yi zuwa yanzu ya nuna ba gaskiya ba ne.
Shugabannin Musulmi da Kirista a ƙasashen Afirka ta Yamma sun yi wani taro a jamhuriyar Nijar.
A yi shawara domin a zauna lahiya, ai ka san abu ne mai babban muhimmanci.
Sannan Najeriya ta ci gaba da ɗaukar mataki kan 'yan canjin kuɗi don kare tattalin arziki, sai dai 'yan canjin na cewa
mu ba mu sa ran a lokacin demokuraɗiyya za a iya zuwa a ce an zo an far mana mu da muke sana'a, an far mana kai tsaye.
Za a kuma ji cewa an gurfanar da wani babban alƙalin kotun koli a Najeriya, sannan za a ji cewa hukumar yaƙi da almundana ta ICPC ta shiga tarurrukan faɗakarwa, wato faɗakar da ma'aikatan gwamnati. Kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin noma, akwai mu kuma tafa da ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A cikin tsanaki da takatsantsan, ƙasar Kamaru ta bude iyakar ta da Najeriya, inda ta fara gudanar da kasuwanci shekaru uku bayan da ta rufe iyakar sakamakon rikicin ƴan Boko Haram. Ƙasar da ke yankin tsakiyar Afirka ta ce kodayake an sake bude hada-hadar kasuwanci da Najeriya saboda sauƙin har-haren ƴan Boko Haram da aka samu cikin shekaru biyu da suka gabata, duk ɗan kasuwar da zai je Najeriya ko ya koma ƙasar dole ne sai an yi mai binciken ƙwaƙwaf. Ɗaruruwan 'yan kasuwa sun koma kasuwar Lami da ke kan iyaka a yankin jihar Arewa mai nisa da ke ƙasar Kamaru. Sun ci gaba da saye da sayarwa da takwarorinsu daga Najeriya. Sakataren Janar ɗan kasuwar Gambare Ngara na Najeriya, Alhaji Bakari Balji, ya ce sun yanke shawarar sake buɗe iyakar ne saboda hare-haren 'yan Boko Haram sun yi sauƙi, kuma akwai buƙatar ci gaba da hada-hadar kasuwanci tsakanin Najeriya da Kamaru. Mijin Yawa Bakari, gwamnan jihar Arewa mai nisa, ya ce matsanancin talauci da ƙuncin rayuwa a yankin, wanda mafi akasin jama'ar 'yan kasuwa ne da manoma, zai ragu, amma ya ce za a sa ido a kan jama'a da sana'o'insu.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce ranar farko da zai fara aiki cikin abinda zai yi har da fidda sanarwa a hukumance cewa Amurka ta janye daga yarjejeniyar cinikayya da ake kira Trans-Pacific ko TPP a taƙaice, abinda ke cikin jerin ƙudurorinsa a kan sanya muradun Amurka kan gaba. A wani saƙon bidiyo da aka fitar jiya Litini, Trump ya bayyana yarjejeniyar cinikayyar a zaman wani bala'i ga Amurka. Ya ce maimakon haka zai gudanar da shawarwari akan kulle yarjejeniyoyi na kasuwanci da za su maido da ayyukan yi da masana'antu a Amurka. A yaƙin neman zaɓen da ya yi, Trump ya ce ciki yarjejeniyar ta TPP, wadda ta haɗa da ƙasashen yankin Asiya da Pacific guda 12 da yarjejeniyar kasuwanci da ƙasar Canada da Mexico da ake kira NAFTA, ya ce zai kulla wasu yarjejeniyoyin da za su amfani Amurka. Ministoci daga ƙasashen Trans-Pacific ɗin sun rattaba hannu a watan Fabrairun shekarar nan akan ƙudurin cewa za su haɓaka cinikayya domin bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya ta ba da rahoton cewa ana ci gaba da samun ƙarin 'yan Iraki masu gudun hijira sakamakon farmakin da sojoji ke kaiwa don sake kwato birnin Mosul da ke arewacin ƙasar daga hannun 'yan ISIS. Faɗan dai ya kai fiye da wata ɗaya ana yinsa da dakarun Iraki da mayakan Kurdawa da na 'yan Shi'a a dannawar da suke yi daga wajen garin zuwa cikinsa. Mayakan ISIS sun kama garin Mosul, gari mafi girma na biyu a Iraki, kusan fiye da shekaru biyu da suka gabata. A wani rahoto na baya-bayan nan, ofishin bada agajin Majalisar Dinkin Duniya ya faɗi cewa mutane 66,550 sun rasa matsugunansu, mutane 14,000 daga cikinsu a makon da ya gabata suka yi gudun hijira. Ta kuma yi gargaɗin cewa yayin da faɗan ke kai ga wuraren da ke da rantsi a birnin na Mosul, ta yiwu a samu ƙarin mutanen da ke tserewa daga birnin. Ƙungiyar bada agajin Iraki da ake kira Red Crescent ta ce adadin masu gudun hijirar yanzu ya kai fiye da 85,000.
Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 da ambaliyar ruwan tsunami sun shafi arewa maso gabashin gabar tekun Japan da safiyar yau dinnan Talata, wadda ta taɓa gamu, wato ta taɓa ganuwar da aka gina kewayen tashar samar da wutar lantarkin da wato da makamashin nukiliya a wurin da aka fuskanci hadarin nukiliya mafi muni a tarihin duniya. Girgizar ƙasar ta faru ne da safiyar yau nesa da gabar Fukushima da zurfin kilomita 10, a cewar cibiyar kula da yanayi ta Japan. Cibiyar ta sa ido kan ambaliyar ruwan tsunami ta faɗi cewa igiyar ruwan tsunami ta farko ta kai mizanin santimita 90, daga baya ta lafa. Cikin awa ɗaya da rabi girgizar ƙasar ta faru da ta kai wato mita 1.4, wadda ta yi ƙarfin haddasa ambaliyar ruwa. Gidan talabijin ɗin Japan ya nuna ambaliyar tsunami a kogunan a wasu wuraren, da kuma yadda kwale-kwalen kamun kifi suka jirkice a tashar jiragen ruwan Higashi da Matsushima. A wani lamari na daban, wata kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar Masar ta yi watsi da hukuncin ɗaurin rai da rai da aka yanke wa hamɓararren shugaban ƙasar Masar Muhammad Morsi yau Talata. Hukuncin na biyu ne a cikin uku da aka yanke mashi da aka yi watsi da su. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara daga Najeriya, inda wani sakon waya da aka ce daga jami'an tsaro ne ke gargaɗin cewa a yi kafa-kafa, wai wasu 'yan Boko Haram sun kutsa cikin jama'a, musamman ma a yankin kudancin Najeriya don su yi illa. Don haka, na tuntuɓi wakilinmu a Abuja, Nasir Adamu Ilhikaya, don ya binciko mana, sai ya ce.
Malam Ibrahim, wannan labari duk binciken da na yi zuwa yanzu ya nuna ba gaskiya ba ne. Domin kusan duk jami'an tsaron Najeriya wanda suke faɗa kusan an gama da Boko Haram, ko da su sojoji da muke ba da labari kullum cewa suke 'yan burbuɗi ne kawai suka sauran 'yan Boko Haram ɗin nan. To, don haka in ba ko wata hukumar da za ta fidda irin wannan labari, to ba hukumar 'yan sandan asiri, wato DSS ba. Saboda yadda suke ba da labarin su, sukan kira manema labaru ne su karanta musu sanarwa, su ce sun kama mutum kaza, sun yi bincike kaza, amma ba sa da tsarin aika sako ta wayoyin salula ko kuma fidda labari ta wasu kafafe waɗanda yake ba ingantattu ba. Da haka wannan labari ba shakka yana ga jita-jita ne kawai. Su jami'an soja, wato kamar shi kanar Sani Usman Kuka Sheka, kullum abin da yake faɗa shi ne in aski ya zo gaban goshi dama ya fi zafi. Kamar yanayin hare-haren in ka kula, Malam Ibrahim, yanzu sun zama kamar na ƙunar bakin wake ne da ake samu, inda kuma ake nasara wajen daƙile wannan. Sai dai harin kawai abin da muka lura ya koma ne kan jami'an sojojin manya fiye da fararen hula. Da zarar ma maganar da muka yi da kai sai ma na ce, to bari ma yin zaga cikin Abuja ko wannan sako ya yi tasiri. Sai na samu kowa yana hada-hadasa yadda ya kamata yanzu gani nan ma a tsakiyar unguwar Wutatu da ake ci kasuwanci a nan birnin Abuja. Kamar ma babu ma abin da ya faru. Ga mutane nan suna kaiwa da kawowa ga motoci ga bankuna a buɗe. Kowa dai yana hada-hadasa.
Ka samu kamar waɗanda suka samu wannan saƙon su ma?
Kwarai da gaske akwai waɗanda suka ce min dama in sun samu irin wannan sako ba sa ɗaukarsa da muhimmanci kamar sako da ake samu a lokaci sai a ce daga ofishin jakadancin Amurka ne a nan Abuja. Waɗanda su ma ba mata haka suke fidda sakonsu ba za a ma shawarce ka da ka aika wa masoyanka da duk mutanen da ka damu da su kada su fita yawo su ji matsala ta same su. Duk waɗannan irin sakonni Malam Ibrahim binciken da ne jike-jike ne kawai.
To Allah shi kyauta kuma gaida Nasiru. To sai kuma jamhuriyar Niger, inda shugabannin Kirista da Musulman ƙasashen yankin yammacin Afirka suka yi wani taron neman mafita game da rikice-rikicen da suke fama da su. Suleiman Muni Barma gare ka.
Shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu ne ya jagoranci bikin buɗe wannan taro da ke tattara Kiristoci da Musulman ƙasashen Afirka ta yamma wanda ƙungiyar ECOWAS ta tsara domin ƙara haɗa kan jama'a a yakin da duniya ke yi da ta'addanci mai nasaba da dalilan addini. Shugaban ƙasar ta Niger ya ce canza yawo akan addinai mabambanta ba yana nufin yunkurin dunkulewar addinai wuri guda ba. A'a, hanya ce ta ƙara darajta juna da ƙara kusantar juna don ƙara fahimtar juna kuma wannan wata hanya ce ta ƙara wa juna sani akan addinai abinda ke ƙara taimakawa a samu kwanciyar hankali da tausayawa juna. Cardinal John Onyeka na Abuja da ke cikin jagororin wannan haɗuwa a nasa jawabin cewa ya yi.
Past experience within the ECOWAS region has proved the limits of military intervention.
Tarihi ya nuni da cewa a duk lokacin da amfani da karfin soja ko tantaunawa ta hanyoyin siyasa ko na diplomasiya suka gaza warware wani rikici a kasashen Afirka ta yamma, tsoma bakin shugabannin addinai ne ke kashe irin wannan wurtar rikici. Saboda haka shirya wannan taro wani muhimmin mataki ne na dakile duk wasu rigingimun da ake fama da su a yankin ECOWAS.
In its conflict prevention and peace building efforts.
Mai martaba Sarkin Musulmi Sultan na Sokoto Sa'ad Muhammad Abubakar na Oku na daga cikin uwayen wannan taro.
Our problem is lack of implementation. I therefore hope and pray this forum will not go the same way others went.
Sultan na Sokoto ya ce yankin Afirka ta yamma ya yi dukkan wasu nazarce-nazarce ba ɗaya ba ba biyu ba a ɗauka tun daga nan gida har izuwa Turai da Amurka. Sai dai matsalar ita ce rashin zartar da abubuwan da aka tsayar. Saboda haka ya yi kira ga shugabannin ECOWAS da su ɗauki wannan sabuwar dubara ta haɗa kan mabiya addinai da mahimmanci don ɗorewar tuntuɓa a junansu. Sarakunan gargajiya na da muhimmiyar rawar takawa wajen ganar da jama'a mahimmancin mutunta addinan juna. Dalili kenan da na tuntuɓi mai martaba Sardauna Muhammad Salisu Sarkin Kwanni.
A yi shawara domin a zauna lahiya, ai ka san abu ne mai babban muhimmanci. Saboda haka mu muna barka da zuwa ga wannan taro da waɗanda sun ka halarce shi, da fatan kuma duka abubuwan da za a tattauna za a samu matsayi bisa ga tashe-tashen hankula da ke faruwa nan da can cikin ƙasashen Sidiyawo.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, sai kuma Najeriya, inda a yunkurinta na ceto naira da kuma tattalin arzikin ƙasar, gwamnatin Najeriya ta ci gaba da ɗaukar mataki kan ɓangaren 'yan canjin kuɗi, abinda ya janyo cece-kuce. Daga Kanan Dabo ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari.
Kimanin 'yan canjin kuɗi su 100 jami'an tsaro suka kama a kasuwar musayar kuɗaɗen waje ta Wafa ta Kano a makon jiya bisa tuhumar yin zagon ƙas ga manufar gwamnati ta dakile hauhawar farashin dala. Gabanin sumaman na Kano jami'an tsaron sun kai makamancinsa a Legas da Abuja. Adam Isa Danjuma guda ne cikin waɗanda ke hada-hada a kasuwar canjin ta Wafa.
Yanda dai suka zo suka yi wannan samame ko in ce kame wanda suka yi a lokacin, ta ko ina suka bullo, kuma kaman nan da suka yi kan mai uwa da wabi suka yi. Saboda a wanda suka kama ma ai akwai yaran masu kamfanunukan a ciki. Mu ba mu sa ran a lokacin demokuraɗiyya za a iya zuwa a ce an zo an far mana mu da muke sana'a, an far mana kai tsaye.
To amma Alhaji Yusuf Dangama, sakataren kungiyar masu canji ta Najeriya shiyar Arewa maso yamma, ya ce karancin takardun kudade na dala shine babban abin da ya sababa wannan matsala.
Magana tashin farashin dala, akwai karancin dalar ma tukunna. Amma a zaman da muka yi da gwamnati ta tabbatar mana da cewa za ta yi kokarin di hanyoyin da za ba samu dalar nan ta wadata za ta yi. Mu kuma a bangaren mu mun masa alƙawarin in Allah ya so ya da duk kokarin da zamu muga cewa mun hana dala motsawa ta haura farashin da suke so zamu.
Wai ina da ina kuke sabo wannan shi kudi na dala ne.
Hanyoyin da na farko akwai daga bangaren gwamnati wanda Central Bank da yana bada wannan dala. Daga baya da muka zo aka ta zama kala-kala aka bullo da inda zamu samu daga banki. Sai kuma bangaren matafiya masu shige da fice haka. To wanda su ma yanzu abubuwan yayi karanci. Babu dalar nan ta yi kaɗan.
Sai dai masanin tattalin arziki kuma shugaban sashen nazarin harkokin banki da kuɗi a kwalejin fasaha ta Kano, Malam Lawan Habib, na cewa
yanayin da ake ciki na tattalin arzikin ƙasa inda ya karya amfani da ƙarfi kurum ba zai sa gwamnati ta cimma burinta na sako da farashin dala ba. Su waɗannan 'yan kasuwa na BDCs daidu da changes da suke samun dala mafi yawa ba daga gwamnatin kawai suke samu ba, suna samu ta waɗansu kafofi ko kamfanoni ko kuma a'a mutumin mutane. To idan ya zama abin da gwamnati take ba su, misali a kaso 100 bai wuce kaso 30 ba, kaso 70 din nan za su samu shi ne daga hannun waɗansu kamfanoni ko mutane, ba yadda za su sayar a farashin da gwamnati ita kuma take so. Tirsasawar abin da zai janyo shine idan babu shi a wadaci kuma ka tirsasa waɗansu sai sun sayar, to sai kai zama da cewa ka tsoratar da su daga sayarwa sai su koma bayan fage.
Malam Lawan Habib kenan na kwalejin fasaha ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na Kwari sai kuma Abuja, inda a ci gaba da yaki da almundahana a bangaren shari'a aka gurfanar tare da bayar da bili ga wani babban alƙalin kotun kolin Nigeria, Madina Dauda Gareki.
Kafin ba da bailin mai shari'a Sylvester Ngutu dai lauyoyin bangarorin biyu sun kai ruwa rana, inda suka dinga tafka muhawara ɗaya bayan ɗaya. Ana zayyana masa laifukansa 15 da suka hada da cin hanci da rashawa da zamba cikin aminci na kuɗi sama da naira miliyan 500 baya ga zargin ba da bayani na ƙarya ga hukumar shige da fice a Najeriya. Anan Kano Agabi, lauya mai kare jojin, yake bayanin jin daɗinsa ga yadda aka ba da bailin Sylvester Ngutu a ranar farko na fara shari'ar, inda yake cewa
the matter has been taken out of the realm of prejudice of slander and all the rumors.
Kano Agabi yace ba da bailinsa da aka yi ya nuna cewa shari'a ta kankama kuma an kaucewa bata suna da jita-jita kenan. Yanzu shari'a ce za ta dauki hankalin mu, za mu yi iyakacin kokarin mu na kare shi. Mai shari'a Sylvester Ngutu na cikin manyan alƙalai 7 waɗanda jami'an tsaro na fadin kaya suka kai su mame gidajensu a wani yunkuri na kawar da cin hanci da rashawa daga bangaren shari'a. Lauyan gwamnatin tarayya Charles Phillips, wanda aka yi hayansa daga ƙasashen waje domin ya jagoranci rukunin lauyoyi masu tuhuman babban jojin, ya bayyana mini ra'ayinsa a game da bailin, yana mai cewa
well, the grant of bail is at the discretion of the court, as you rightly pointed out.
Charles Phillips yace kotu ce take da hurumin ba da bili, kuma karki manta wanda ake tuhuma babban alkali ne na kotun kolin kasan nan, wannan ma wani abin dubawa ne. Saboda haka ban yi mamaki ba da aka ba da bailin sa a bisa kimar da yake da ita. Za a ci gaba da sauraron karan ne ranakun 7, 8 da kuma 9 ga watan Disamba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a ya talasa.
Lallai alkali ya lura, an kuma gaida Madina. Yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumal da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfilu Hashin Gumal daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A shirinmu na wannan makon mun samu bakuncin Nasir ɗan mama, matashi mai basira wanda ya kware a fannin dabarun noma domin taimakawa manya da kananan manoma na birni da kauye. Nasir ya kirkiri wata fasaha da ake kira Verdant, amma waka a bakin mu ita an ce tafi dadi. Yau amma Nasir, barka da zuwa wannan fili.
Barka ke dai.
To mai sauraro zai so ya san wane ne man Nasir?
A takaice.
Sunana na Nasir Abdulkadir ɗan mama. An haife ni a Malafashi a Katsina State. Na karatu na fasaha ta computer a Middlesex University, inda na kuma samu masters a creative technology a nan London. Sannan ni na samar da kamfani na fasahar noma da ake kira Verdant.
Haka, ita wannan fasaha ta Verdant menene ita?
To, Verdant dai ya fara a matsayin wata irin manhaja da manoma za su iya tuntuɓa domin su samu taimako game da noman da suke yi a kusan kowane fanni, daga yanda za ka yi noman har yanda za ka samu ka sayar da abin da ka noma.
Wato dai bayanai take kunshe da shi kan yanda za ta nuna mutane harkokin noma tun daga farko har ƙarshe?
Sosai. Tun kusan komai da ya kunshi noman, abin da ya danganci abin da za ka yi a gonar da abin da za ka yi ma a wajen gonar, kamar yanda za ka samu kuɗin da za ka sai abubuwan da za ka shuka da kuma abubuwan da za ka haɓaka shukar, kamar maganar su taki da su maganin ƙwari da sauransu, da yanda za ka yi amfani da su ɗin.
Wato kamar tana ba da shawara ne ko kuma taimakawa manoma da shawarwarin yanda ya kamata su bi da tsarin da ya kamata yi. To ita wannan Verdant da kake magana kamar application take kenan akan wayoyi ko kuma kawai a computer za a iya samun ta?
To akwai application ɗin akan waya. To amma in ka duba manoman mu nan yawanci ba manyan wayoyi ko kuma ma internet gare su a waya ba, saboda haka mun zo mun sake salon mita yadda karamar waya ma za ta iya amfani da ita. Kuma ba shawara kadai ake samu a platform ɗin mu ba, ya wuce shawara, tunda abinda har za ka iya samun wanda zai sayi abinda ka noma har ka saida mishi.
To ta yaya za a yi mutum ya sani ko kuma za ka sa talla ne a jikinta ko kuma ya abin yake?
To kaga dai kamar yanzu yanda muke da manoma a jihar Plateau, manoman dankali, muna samo masu sayen dankalin daga wurare daban-daban, kamar misali daga Abuja akwai supermarket da suke sayen dankalin. Sai mu nuna musu cewa ga manoman musu kuma wanda suna cikin wannan tsarin namu na Verdant. Idan mai saye ya tashi ya ce kamar yana son metric ton guda ɗaya, sai mu tattaro da kilo kaza da kilo kaza, haɗa wannan metric ton ɗin, sai mai sayen ya biya ta manhajar mu, shi kuma manomi mu biya shi, sai ya faɗi cewa yana da kilo kaman kaza, sai a haɗa a samu a biya buƙatar wanda ke so ya siya.
Malam Nasir, wato zan ce ka sabunta ko kuma ka zamanantar da noma kenan?
Sosai. To abin da wannan ya kamata,
wannan wani abu ne da ake a Turai da zaka ji kasashen da suka ci gaba suna yi, amma gashi a matsayinka na ɗan Najeriya, haifafan Najeriya, ka fito da wannan abu ne mai kyau sosai. To kamar dai masu sauraron mu dai na san za su ƙara jin bayanai akan yanda za a yi su shiga su samu wannan fasaha su fara amfani da ita.
To a yanzu dai gaskiya muna kawai a Benue ne da Plateau, har sai lokacin da muka shiga sauran jihohi sannan za su iya shiga, amma ana nan ana tsarawa ana shiryawa, saboda haka yawanci kusan jihohin mu na arewa za su fara amfani ba da daɗewa ba insha Allah.
Wato yanzu ba fara amfani ita ba kenan abin da kake cewa?
Ni gaskiya kusan wurin gwaji muka yi na wurin shekara ɗaya shine muka yi a nan Plateau da Benue.
To kamar dai na san duk da yake dai kai mana bayani mai gamsarwa, to alal misali ni a matsayina na wanda na shirya zan fara noma, sai na shiga cikin application ɗin Verdant ko in ce manhajar Verdant da muke magana a kai. To zan iya faɗin gurin da nake shirin noma na da irin ƙasar da take gurin domin samun shawara abin da ya kamata na shuka wanda zai dace ga yanayin gonar tawa? Masu sauraron mu sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin amsar wannan tambaya da na yi wa Nasir da kuma saurin ci gaban tattaunawar tamu. Yanzu a madadin bakon namu Nasir ɗan mama da kuma wacce ta haɗa mana sauti da bada umarni, Julie Leathers Gresham, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Sakonmu na farko a yau yace salam BOA Hausa. Da fatan kuna lafiya. Dan Allah ku ba mu dama mu yi tsokaci akan halin tangal-tangal da tattalin arzikin kasar mu Najeriya ya shiga. Sakamakon rashin shawarar masana tattalin arziki da suke ba mu kullum, sai matsi yake ƙara shiga, dan haka ya kamata gwamnatin Najeriya ki tsaya tsayin daka dan farfado mana shi cikin gaggawa. Dan Hausawa na cewa dan hakin da karaina shi zai tsakule maka ido. Da fatan kiranmu ya kai ga kunnuwan da ya dace. Sakon Aisha matar Usaina Dangwata Karasuwa da Usaina Alhaji Umar Fuaiba Gashuwa da Ummi Garba na Kolo a Jaura. Sai kuma sako na gaba ce muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da cewa ya kamata ta dauki kokarin mataki domin ceto tattalin arzikin Najeriya daga cikin halin da yake ciki a halin yanzu. Sai kuma sako na gaba yace Allah ya sa taron da gwamnonin da ƴan majalisu na APC a Kano suka yi ya zama sanadiyar gano bakin zaren farfado da tattalin arzikin Najeriya, musamman ma dai a daidai wannan lokaci da jama'a suke cikin wani hali na aljannar waina, sama zafi kasa zafi. Da fatan Allah ya kawo mana mafita. Daga Sade Sa'idu Daura. Sai kuma sako na gaba wanda yazo daga hannun Arabiyu Awwal mai faci gidan Madi a Sokoto, tarayyar Najeriya. Yace haƙiƙa ya kamata tunda dai gwamnatin ƴan canji ta Abuja ta kasa akan cetun tattalin arzikin ƙasar mu Najeriya, kawai ta yi murabus ta barwa jam'iyyar PDP mulki domin tsamo tattalin arzikin ƙasar mu dake tangal-tangal. Sai kuma wannan sakon yace salam BOA Hausa, kyawun alƙawari cikawa. Tabbas sako sunan wasu dubban matasa waɗanda basu yi ayyukan yi a wannan lokaci da gwamnati zata na biyan su albashi, hakan abu ne mai kyau. Da fatan gwamnatin zata ci gaba da aiwatar da waɗannan alƙawarin da ta daukar wa jama'a. Sako daga Hawwa Ahmad Suleiman Bajoga.
To yanzu kuma ga Maryam tazo da labaran duniya amma fa a takaice.
Prime Minister kasar Turkiya ya ce gwamnatinsa ta janye kudirin da masu sukan lamiri suka ce zai halatta aurar da yara ƙanana, amma maimakon haka zai gabatar da shi gaban kwamitin majalisar dokokin kasar don a duba shi. Kudirin wanda aka shirya za a kada kura'a ta ƙarshe akai yau Talata, duk da korafin da jama'a ke yi da ya soke hukunta masu aikata laifin cin zarafi a lokacin da ba a yi amfani da ƙarfi ba, kuma in waɗanda abin ya shafa mace ce da mijinta. Shekarun yin aure a hukumance a Turkiya 18 ne, duk da dai kotuna sun yarda da auren 'yan shekaru 16. Matasa da yawa ƙasa da waɗannan shekarun suna aure bisa tsarin addinin Musulunci. Binali Yildirim ya gaya wa manema labarai cewa gwamnati za ta buƙaci dokan wakilai da ke kwamitin su sake duba ƙudurin. A cikin tsanaki da takatsantsan, ƙasar Kamaru ta bude iyakarta da Najeriya, inda ta fara gudanar da kasuwanci shekaru uku bayan da ta rufe iyakarta sakamakon rikicin Boko Haram. Ƙasar da ke yankin tsakiyar Afirka ta ce ko da yake an sake bude hada-hadar kasuwanci da Najeriya saboda sauƙin hare-haren 'yan Boko Haram da aka samu cikin shekaru biyu da suka gabata, duk ɗan kasuwar da zai je Najeriya ya koma ƙasar dole ne sai an mai binciken ƙwaƙwaf. Ɗaruruwan 'yan kasuwa sun koma kasuwar Lami da ke kan iyaka a yankin jihar Arewa mai nisa da ke ƙasar Kamaru, sun ci gaba da saye da sayarwa da takwarorinsu daga Najeriya. Sakataren Janar ɗan kasuwar Gambari Ngara na Najeriya, Alhaji Bakari Balje, ya ce sun yanke shawarar sake buɗe iyakar ne saboda hare-haren 'yan Boko Haram sun yi sauƙi, kuma akwai buƙata a ci gaba da hada-hadar kasuwanci tsakanin Najeriya da Kamaru. Shugaban Amurka mai jiran gado ya ce ranar farko da zai fara aiki cikin abin da zai yi haddafar da wato sanarwa a hukumance cewa Amurka ta janye daga yarjejeniyar cinikayya da ake kira Trans-Pacific.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin, sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Usman Kabara da Maryam Dauda wato Maryam Bugaje da tawagar suke gabatarwa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da musamman sai da Hamdun da Shidan da ke taimaka mata, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima lokacin da zamu gabatar muku da wasu shirye-shiryen ciki har da rahoton taron hukumar yaki da almundahana ta ICPC da aka yi a Jos. Sai anjima.